Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare bamban kamar yanda watakila aka sani addinin Islama da kuma wasu al'adu na mutanen Afirka maza su suke daukar kaso mafi rinjaye akan mata idan aka zo batun raban gado to ko mai sauraro ya san me dokar turai tace a game da raban gado
mutum kana da mata da yara ka bar duniya nan Holland mata da yaran su za su ci gado to a kaddara kana da mata sa'ilin nan kuma kana da yara uku su hudu kenan yara uku da mata to za ka sa gadon ka ko abin da ka bari kashi hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado
Sheikh Ahmed Abubakar Ture kenan bakon mu a cikin shirin na wannan makon dokar raban gado a Turai na tattare da sarkakiya musamman ga 'yan Afirka da ke rayuwa a yankin saboda yanda dokar ta sha bamban da tasu a gaba kadan za a ji me dokar Turai ta ce a game da raban gadon da kuma irin matakin da wasu malaman addini ke fatan ganin an dauka don kawo gyara ga dokar da ake ganin na yi wa dokokin addinin Islama da ma al'adun 'yan Afirka karan tsaye sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba To da farko dai a Jamus da Faransa doka ta tanadi a mika iyalan mamaci kusan duk dukiya da kadarorinsa bayan ransa ko da kuwa ya bar wasiya yanzu bari mu ji daga bakin Sheikh Ahmed Abubakar Ture kan yanda tsarin raban gado yake a ɗaya daga cikin kasashen na Turai wato a Holland dake kasar Netherlands inda ake da dimbin 'yan Afirka dake rayuwa a kasar
Holland nan doka na nunawa mutum ya bar duniya sai yana da mata da yara to mata da yaran nan kawai su kake cin gado ko da uwansa da ma'aifinsa suna da rai ba su da cin gado ko daya sabanin abinda addinin musulunci ya aje da haka mutum kana da mata da yara ka bar duniya nan Holland mata da yaran su za su ci gado to a kaddara kana da mata sa'ilin nan kuma kana da yara uku su hudu kenan yara uku da mata to za ka sa gadon ka ko abin da ka bari kashi hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado sun ci gado a lokacin da wato baka da mata kuma baka da ƴaƴa to a lokacin nan sai a je a duba mahaifinka mahaifiyanka sa'ilin kuma kana da kanni da namiji da na mace mazan da matan dukkansu shayar lissafinsu su nawa ne sai a kasa kudin daidai wadai da kowa ido kina shi wannan dai ba mata da yara kina
to kusan dai haka tsarin yake a sauran kasashen Turai wannan malamar da ta nema a saka ya sunanta ta rasa mijinta shekaru biyar da suka gabata
a lokacin da mijina ya mutu ba mu haihu ba tukun na kuma gidan da muke ciki a Amsterdam nashi ne to sai aka bar mun ni kadai babu dama a raba gado da iyayensa don suna gida Afirka
to wannan ne yasa na sake tambayar Sheikh Ture da shin idan kuma ta kasance mamacin ba shi da kowa a tsawon lokacin da ya kwashe a kasar har zuwa bayan ransa
to in ya dace kai ne wato ba kowanka nan Holland sun ce a tunda dai ba kowanka to wannan kudin da ka bari dukka za ta tara ya koma wurin gwamnati ya zama kudin Holland kenan Holland su duba yadda za su raba wannan kudi a cikin lissafin shi
amma kuma akwai dai lokuta da idan aka samu fahimtar juna a tsakanin iyalan mamacin akan yi rabon gadon ne ba tare da an kai ga mahukunta ba, kamar dai yanda za a ji daga bakin malama Halima.
Kawata Amara ta taɓa fuskantar kalubale bayan mutuwar mahaifinta wanda ya rasu, ya bar tarin dukiya a Najeriya da Faransa. An raba gado a Najeriya na dukiyoyinsa da suke Najeriya, kasanta sai ya zama kadan akan kasan ƴan uwanta maza. Sabanin abinda aka yi a Faransa, inda a Faransa kuma aka yi musu raba daidai. Wannan bambance-bambancen da aka samu na shari'a shi ya jawo wa Amara da ƴan uwanta shiga kotu, kuma sun shiga rudani da tashin hankali.
To kawo yanzu dai, ƴan Afirka da musulmai a ƙasashe daban-daban a Turai sun ci gaba da mutunta dokokin waɗannan ƙasashen da suke zaune a ciki.
To tun da ba su hana mu gudu mu yara mu karatun Alkur'ani, masu hana mu je hajji, masu hana mu yi azumi mu ba, masu hana mu yi zakka mu ba. To ashe ya kamata mu kuma mu girmama dokokin su. Wannan shine muke tallatarwa ko ina muke harkan minbar muna fadiwa. Akwai abinda mun ce yayi karo da addinin musulunci, ko ababin da yayi karo da addinin musulunci, ai ba yau aka fara ba su shan giya na duk ai sun karo da addinin musulunci. Amma muka ga mutum na shan giya, muna girmama shi, muna girmama mutuntakar shi, mu dai mun ce abinda yake bai dace da addinin mu ba, mu ba za mu yi ba. Amma ba za mu doki doka cikin annunmu wani addinin musulunci mu yi ta implement wannan nan gaba, a'a ba haka za mu yi ba.
Sai dai duk da haka malamin ya ce lokaci yayi da ya kamata su tashi don ganin sun shawo kan wannan babban kalubalen, musamman ganin yanda yanzu dokoki a kasashen Turai ke baiwa kowa ƴanci na bayyana ra'ayinsa. Muddin abu ne da bai take dokar ƙasa ba.
Akwai dokoki ta kowane fanni, ko ta shanin gado domin su yi tsarin gadonsu ba yanda addinin musulunci ya yi tsarin gado kenan ba. Yanda aka yi tsarin aure ba yanda addinin musulunci ya yi tsarin aure kenan ba. Su dokansu daban, mu kuma dokanmu daban. Amma ba su hana mu implement dokokinmu ba. Illa kamar yanda fadi kan shanin gado. Akwai karo wurare daban-daban, amma sai dai mu yi hankuri hakanan. Kuma muka tashi raba gado abinda ya zama kaman gadon da bai shiga hannun gwamnati ba, a kaddara mai shi ya bari wani mota ko ya bari arzikin kudi cash haka, to wannan mai shi na da iyaye da sauransu duka muna raba gadon yanda addinin musulunci ya nuna. Nan ya kamata malluma, khususan malluman da ke cikin Europe wanda suke da ilimin raba gado, mu zo ta wuri daya mu hada gwiwa mu san yanda za mu yi mu tantance wannan misala. Gaskiya har wa yau ba mu samu mafita ba, amma insha Allah ko bugun Allah kuma zai tafi.
Come check it over when I think you go down.
Za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bambam, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Kondalo,